اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدنا لنا بهذا المحضر وتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منا قارب لي والله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي ميكو جدهانا واندا يقدر رأي ورمو zuwa wannan rana mai albarka, ranar Lahadi 16 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443, wanda ya daidai da 17 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa 2022. Mun sake dawowa kan karatunmu na tafsiri a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka da mutane masu albarka. Kamar yadda aka sani, muna cikin suratul shura. Ajiya mun ainihin jiyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake wato jan hankali ga wayannan mushrikai akan bautar gumaka da suke yi, cewa wayannan gumaka ba za su yi amfanar da musu da komai ba, kuma ba za su ainihin wato cutar da su da komai ba idan ba su bauta musu ba. Sannan kuma Allah azabinsa ne ya yi mutane kashi biyu, wasu ya yi su musulmai, wasu ya yi su ba musulmai ba, da yana da dama ya yi kowa ya yi duka musulmai ko kuma ya yi duka ba musulmai ba. Amma tun da ya riga da ya yi gida guda biyu, gidan dama da gidan hagu, da aka sai wasu musulmai sai wasu kuma wanda ba musulmai ba, ma'ana su musulmai zai sa su aljanna. Allah ka samu na cikin albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su kuma waɗanda ba musulmi ba ya ainihin tanada musu gidan wuta. Dama wuta ta ce wata kunnar lati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Allah ya ce ita wuta an tanada ta ne ga kafirai. In kaga mumini ko musulmi ya shiga wuta, to lallai ya je remedial ne, ma'ana aikin sa ne ya kai shi wurin ya kwaikwayi irin aikin kafirai. Amma bi zai ainihin dawwama a cikin wutar kamar yadda za su dawwama ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin sifofinsa, cewa yana daga cikin sifofinsa shi Allah shi ne wanda yake raya matattu, wanda raya matattu yana daga cikin abubuwa masu ban mamaki masu girma, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna ikonsa a cikin halittarsa subhanahu wa ta'ala, wanda wayannan gumaka ba sa iya amfanar da kansu da komai. Sannan Allah ya ja hankali cewa idan an samu sabani, an samu rashin fahimta a tsakanin waɗanda suke musulmai da waɗanda ba musulmi, da ainihin waɗanda ba musulmi ba, to a maida abun ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ajiya duba a ga tunda duka halittarsa ce, menene ma'ana ya hukunta a kai, don duk wanda ake sabani da su za su zama mutane ne masu bin wani addini. Shi ko addini inda ya tabbata addini ne, to zai zama yana da littafi. To sai a duba a ga menene bambanci tsakanin wannan littafi nasu da kuma wannan littafi na al'ummar musulmai. tun dama Allah ya gaya mana shi alqur'ani a shi littafi ne musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrat littafi ne da ya gaskata dukkan littafan da suke gaban sa wato na at-taura sannan Allah ya zo cikin dai abin da mu karanta jiya ya ja hankalin mu kan wato tushe na halittar dan adam da kuma halittar dabbobi cewa yan adam din nan Allah halicce su ne gaba daya daga kan annabi Adam alaihi salam daga cikin annabi Adam Allah halitta masa matarsa Hawwa'u da hakarkarin sa na Hagu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aiwa mata wasiya na arkaini saboda su an halicce su ne da hakarkari na Hagu ko da zaka ji dadi da su to zaka ji dadi da su suna karkace ba zaka same su 100% ba dan haka in kuma kace sai ka nikar da su yace to ba za ka yi nikar da su ba sai dai ka karya su karya sun kuma shine ka rabu da su dan haka Allah ya fadi asalin halittar dan adam cewa daga annabi Adam ne da Hawwa'u daga nan kuma aka sa aure a tsakanin su ake ta tanasul ake ta haihuwa ake kuma karuwa haka dabbobi sannan Allah subhanahu wataala ya ce to amma shi Allah baya haihuwa da haka shi ba ne misalin ɗan adam bane shi ba jiki bane irin na ɗan adam subhanahu wataala shi Allah subhanahu wataala ba a wato tunani akan zatinsa sai a yi tunani akan sifofinsa saboda idan aka ce za a yi tunani akan zatinsa to rudewa za a yi za a ainihin rasa wato amsa na abin da za a gane a ciki a za mu ga Allah subhanahu wataala ya iya wato don ka gane Allah bai zai gano ba da iya kwakwalwa irin ta dan adam sai dai mutum ya imani akwai shi subhanahu wataala shi yake juya komai za mu ga wa'innan sammai guda bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana yace misalin sammai guda bakwai idan aka sa su a kursiyu da muka ce je wasu a kursiyu samawati wal ardh za su zamo ne kamar ka jefa yan kobo guda bakwai a cikin jeji da Allah jejin nan zai san ma an jefa masa wasu kobbai bai zai sani ba to haka shi ma kursiyun idan da za ka jefa shi a al'arshi to shi ma zai zama kamar wasu yan kobbai ne ka jefa su a cikin jeji ma'ana bai zai ji cewa ma an jefa masa wani abu don haka kenan a sai Allah subhanahu wataala ai ya fi karfin al'arshi subhanahu wataala Allah subhanahu wataala wato mai fadan mulki ne kuma ba jiki bane saboda baya ka bada halitta sai ya ce ne saka misali shehu ko wasamiul basir sannan Allah ya rufe mana sifarsa guda biyu kamar da muka faɗa jiya cewa shi mai ji ne shi kuma mai gani ne dole mu kiyaye abin da zamu faɗa mu kiyaye abin da zamu gani kamar yadda alqur'ani mai girma ya mana tarbiya cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana an mas'ula lalle idon dan adam da zuciya da kunnensa da kuma ainihin wato hankalinsa wayannan duka Allah subhanahu wataala zai tambaye shi yadda yake wace su to haka Allah ya ci gaba da gaya mana faffadan ikonsa tunda daman sura ce da take dauke da tauhidi Allah ya sake dawowa bangare na biyu tunda dan adam yanzu ya ji asalinsa da kuma sai ya ji yaya gudanar rayuwar tasa take gudana wa yake gudanar masa da wannan rayuwa mun sani rayuwa ba ta gudana sai da arziki sai Allah subhanahu wataala yi bayani yake cewa lahu maqalidus samawati wal ardh karatu mun yake lahu maqalidus samawati wal ardh ana taskoci sune maqalidu wato taskoci na sammai da taskoci na kasai duka na Allah ne subhanahu wataala ma'ana Allah shi yake da mallakan taskocin da suke sama Allah shi yake mallakan taskocin da suke ainihin ƙasa ma'ana duka makullansu a hannunsa yake subhanahu wataala in kaga sama ta baka wani abu saman ce ta baka a karan kanta a Allah ne ya baka shi yasa idan aka yi ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce abinda ake so mutum ya ce mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi Allah ya bamu ruwa da falalarsa da rahmarsa ba cewa za a yi kai wallahi tauraro kazan nan yana da ruwa a tauraro ba ya ba da ruwa yi Allah shi yake ba da ruwa saboda lahu maqalidus samawati wal ardh. Sannan idan mutum yayi shuka kasa ta bashi arziki ko ya tona kasa ya samu arziki na zinari da azurfa, to nan ma da zai ce ai wannan kasar ce ta bashi ba, Allah ne ya bashi, saboda sai da izinin Allah kasar za ta iya wato ba da wannan abin da ake so na arziki din. A wani wuri Allah yana cewa walillahi khaza'inus samawati wal ardh, bana taskokin sammai da taskokin ƙasai duka suna hannun Allah subhanahu wataala. To kamar tambayar Allah akai, to ya kake da su Allah tunda kai baka da bukata? Allah ya ce yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru, Allah yana yalwata arziki ga wanda yake so, sannan wa yaqdir, sannan kuma yakan kuntata arziki ga wanda yake so. Kaga iko na Allah, ma'ana arziki jarrabawa ne, talauci jarrabawa ne. Wato idan an baka arziki, to ana so ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Idan an jarrabe ka da talauci, ana so ka yi haƙuri. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi, yake cewa ajaban li amri al-mu'mini inna amrahu kulluhu khair, yace mamakin lamarin mu'mini, shi mu'mini duka lamuransa alkhairi ne. In abun farin ciki ya same shi, sai gode wa Allah, wannan godiyar ita ce mafi alkhairi. Idan abun bakin ciki da damuwa da matsala ta same shi, sai ya haƙuri, wannan haƙurin shi ne mafi alkhairi. Kuma wannan abu biyu su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda aka bashi su. Kusan annabawan Allah sun zama kashi-kashi, kamar yadda wannan sura za ta faɗa maganar annabawa da mun fita wannan maganar tauhidi na sanin Allah, to za a koma kuma maganar sanin annabawan Allah da irin gwagwarmayar da suka yi da yadda ya kamata a yi mu'amala da su. To annabawan Allah, akwai annabawan da Allah ya ba su dukiya, ya ba su mulki, ma'ana ga wadatar dukiya, ga wadatar mulki. An ce wannan su ne annabi Dawuda da ɗansa annabi Sulaimana, wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin. Annabi Sulaiman har ma ya ce annabi Dawuda dukiya, saboda shi daman yaro ji Allah ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, Allah ka bani mulki wanda kar wani irin wannan mulkin bayana. Saboda wadatarsa, ranan da ya aika Balkisu ta zo, ma'ana sarauniya Balkisu, saboda wadata ya sa an yi masa kwalta daga fadarsa har zuwa kilomita 27, ma'ana idan ta shigo yankin da yake za ta yi tafiyan kilomita 27, kwalta ɗin zinari ne, zinari maimakon a zuba bakin kwalta haka ko yin kafet, ba maganar kafet, kwalta ne na zinari. Dan da ba abun da ya aika ya gaya mata kenan, dan da banda ya aika mata wasiƙa ta cewa mutananta me za ku ce, suka ce ai na nuru kowace nuru, suka yi shirme, ai mu muna da garbi, ai komai ma zai faru, ta ce a'a ba haka abun yake ba, wannan basara ce ne. Innal muluka fa idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata aliha adilla wa kadhalika yaf'alun, sarakuna fa idan suka shigo gari suka mai da manya su zama kanana, su mai da kanana su zama manya, dan haka ba za mu yi garaje ba. Amma dai tunda ba ku ba ku da shawara, ni ina da shawara, sai ta ce tunda ku dau kudi mu bawa yan aika su kai masa, dan haka dau kudi aka kai wa annabi Sulaiman, dan ka gane mai kudi ne, mai arziki ne. Sai ta atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun, yanzu ni ne za ku ba kuɗi? Ku sani abinda Allah ya bani da kuɗi da arziki, wallahi ya ji abinda Allah ya bawa, ku ne kuke alfahari da wata kyauta da za ku ɗauka ku baya. Su kansu tunda sun fara nuna za su nuna kuɗi, to shi yasa annabi Sulaiman ya ce ka koma irji ilayhim falanati annahum bijunudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan hum saghirun, wallahi su koma, a koma ku gaya mata ta taho, su muke so mu gani, ba maganan su turo mana kuɗi ba, in ba haka ba kuma za mu turo musu rundar da ba za su iya tara ba. shine aka ce randa za ta zo kilomita 27 na zinari, ya in ta zo da dan zinarin ta hannu, wanda zo da dan zinarin sa hannu ko a dan jaka yana boyewa, ya ga kilo kilomita 27 ma ba kasa yake takawa ba, zinarin yake takawa, kai har ya mata abunda sai da ta yi kauyanci ba. Eh, ma'ana akai da akai so daidai fadar, saboda ka gane arziki yana da arziki, sai yasa akai wani gilashi kasan aka zuba ruwa da kifaye suna yawo, in ka ga wurin kai ka ce wani gulbi ne, ma'ana wani ruwa. Allah yana cewa ai da tazo har ma fakashafat an saqaiha hasibat hulujatan fakashafat an saqaiha, da tazo sai da tai kauyanci ta dauka ba wurin wani wata korama ce ta ruwa, har ta dan daga zanin ta kan ruwa ya jika ta. A ita da kanta da ta ga wannan ta ce kai aslamtu lillahi ma sulaiman lillahi aslamtu aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin, wallahi na mi kauya ga annabi sulaiman da Allah ubangijin talakai ga baki daya. Kaga annabi ne mai dukiya, sannan idan ka dauko nabiwansa kuma kaga shi Allah ya masa ya busu kenan, Allah ya buda masa. Nabiwansa kuma shine annabi Isa, shi kuma tunda Allah ya halicce shi ya girma rigarsa guda ɗaya ce, har Allah ya dauke shi rigarsa kwalli ɗaya ce, sannan bai da bai taba kwanciya akan taburma ba, bai taba filo da wani abu ba. In an tambaye shi a ina kake kwanciya ce ƙasa, da me kake filo ce dutse, kaga ai ya babu ya kai babu, ba ko sutura rigarsa guda ɗaya ce, ba wai dan bai da yadda zai ba, yana da yadda zai, amma haka ya zabi ya rayu a cikin tsantsan talauci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ni da na tashi sai na dawo moderate, ma'ana sai na shigo tsakiya. Kaga annabi Sulaimana an bashi arziki, ya gode ko bai gode ba, ya gode. Shi kuma annabi Isa an jarrabe shi da talauci, yayi hakuri ko bai hakuri ba, yayi hakuri. To annabi yace ni kuma ina so in samu duka, in samu godiyan kuma in samu hakuri, sai yasa sai ya zama ina rayuwa wani lokaci a samu arzikin, wani lokaci kuma a zauna babu arziki din. Da haka saboda ran da aka samu a gode, ranan da ba samu ba ayi hakuri. An samu wato ibadar godiya, an samu ibadar hakuri, sannan yabsu rizqa liman yashaa wa yaqdir, Allah yana buɗe arziki kuma yana kuntata shi ga wanda yake so. Da haka idan kaga Allah ya jarabe ka da talauci, to karka ce baya son ka ne, a'a ya sauƙaƙe maka hisabi ne, saboda shi dukiya arziki idan Allah ya baka halaluhu hisabun ne wa haramuhu iqabun, ma'ana na halal din sa in ka same shi ta halal ma sai an yi hisabi, in ka same shi ta haram kuma sai an yi iqabi, ma'ana sai an hore mutum, Allah ya kiyaye. Za mu kirga ƴan uwa kafin mu huta kan wannan aya, wasu abubuwa da suke jawo arziki da abubuwan da suke jawo talauci, wanda yake da an kirga abubuwan da suke jawo arziki, to kishiyoyinsu su suke jawo talauci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana, ya gargade mu, na san dukan mu ba mu san talauci, talauci mugun abu ne, kadal faqru an yakuna kufran, haka sai dina Umar ya faɗa, yace wallahi talauci ya kusata ma ya zama kafirci. Shi yasa safi da yamma annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu nemi tsarin Allah daga ainihin sharrin talauci, mu nemi tsarin Allah daga sharrin talauci, talauci bai da dadi. To dan haka akwai abubuwan da suke jawo arziki, duk da malamai suka ce to, amma kuma ai Allah ya ce kowa an rubuta masa iya arzikinsa na abin da zai samu, yaya ce eh lalle wannan magana tana nan, ya tabbata kowa an rubuta masa iya arzikinsa, iya abin da Allah ya kaddara zai samu. To ya za a ce kuma akwai wasu abubuwa da suke jawo arziki, akwai abubuwa da ba za su jawo arziki ba, kuma me yasa ake cewa a ka tashi ka je ka yi sana'a, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al kowace rai an riga da Allah ya kaddara mata arzikinta kuma sai ta samu wannan arziki din kafin ta gamu da Allah subhanahu wataala ana arzikinka annabi ya ce yana binka yana neman ka fiye da yadda ajalinka yake neman kuma wannan ya faru da yawa an taba samun wani mutum ya yi tafiya ya je wani gari da ya je wannan gari ya shirwa ya dame shi to bai yadda ya karisa cikin gari gaba daya ba to al'ada su suna yi rijiyar bayan gari saboda irin baki din to shikenan sai ya tsaya a bakin rijiya zai sha ruwa to halinka da wanda bai san kan rijiya ba tunda bako ne sai ya taka itacen a sai itacen ya rabe kawai sai ga shi ya fada rijiya yana fada rijiya sai Allah ya taimaka ni ya ga dan wucewar rawaninsa lokacin da zai fada din ga rijiya an wannan dinta amma an hango wani rawani yana yawo yana kokari ya fada ci shikenan aka zo aka fito da shi bayan an fito da shi wani bawan Allah da yake makotaka da dan rijiyar sai je dauko nono a gidansa malam a ina kace ce shi ba ko ne kawo masa nono ya sha bayan ya sha kai ba ko ne yi wallahi ni ba ko ne zan zo muce ne kishirwa ya matsa mini shi ne nazo shan ruwa kuma sai wannan abu ya faru to kafsai wani mai zabar baya sai ya tambaye shi to sai abin ya faru ya kai sai ya ce musu bari nuna muku sai ta zo jangal 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 ah garin gwadawa sai sake fada to nan kan fada aka fito da shi sai aka fito da gawa kawai anan sai malamai suka ce wato ya akai a fadawan farko bai mutu ba sai a fadawa na biyu aka ce a fadawan farko mutuwa ta kawo masa hari amma Allah ya tabbatar akwai wani arzikinsa na nonon nan da zai sha bai zai koma ga Allah ba sai ya shanye wannan kurbin nonon kuma kurbin nonon shi ya dago shi daga inda yake ba ya kawo shi wurin da aka sai da ya sha wannan kurbin nonon sannan ya koma ga Allah da kowa sai ya cinye arzikinsa zai koma ga Allah to sai Imam An-Nawawi rahimahullah sai magana ya ce ai dama akwai abubuwa guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace duk wanda yake so a yalwata masa arzikinsa a kuma jinkirta masa rayuwarsa ya dade a duniya to ya sada zumuntansa sai ya ce to wannan ba wai Allah zai ƙara yawan arzikin da ya tsara zai baka bane a'a ba kuma Allah subhanahu wataala zai ƙara yawan shekaru da ya tsara zai ba mutum bane a'a arzikin ne Allah zai sa masa albarka sai ya zama mai albarka wato zai zama gashi komin karancinsa sai kaga ya amfane ka ya amfani mutane sannan a shekarun kuma sai shekarun su zama masu albarka komin karancinsu sai su zama wato sun amfani ma'abocinsu kuma sun amfani al'umma yanzu kamar shekarun Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari mutumin Jazair din nan Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari da aka jira Allah ya tsare samari su tashi a gure suna hayaniya su tana shigo mana cikin masallaci banda ci kuma kuna da irin wayannan marasa tarbiyya din ya kamata su san inda za su je kar su duka shigo mana shi karatu hadar Allah ci ba ta son hayaniya kusa da ita Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari gaba wanda ya littafin Akhdarin nan ya rayu ne gaba daya har ya koma ga Allah shekararsa 35 shekararsa 35 kuma yana wannan littafi na Akhdari bai gama shi ba Allah ya dauki rayuwarsa har gaba da gobe muna amfana da littafin Akhdari amma shi din shekarunsa kwata-kwata 35 ne wannan littafi ya samu sharhi ya fi sharhi 10 daban-daban har gobe malamai sharhi suke yi akan wannan littafi na Akhbari kaga rayuwar yar kadan ce amma ta yi amfani haka shi Imam An-Nawawi da muke magana akan sa din har ya nemi ilimin har ya duk abin da zai yi shekarar 45 ne ya koma ga Allah to kaga shekarun yan kadan ne amma kuma sun zama masu amfani. To lalle akwai abubuwa da suke da arziki mu dage mu rika yin su, sai Allah ya yalwata mana arziki, sannan kuma mu nisanci wasunsu, sai mu ainihin wato mu nisanci rashin aikata su, saboda kar talauci ya zama ya mamaye mu. Shi dai Allah shi ya kaddar arziki kamar yadda ya faɗa mana a cikin wannan aya, amma kuma a wasu ayoyin sai ya ce mana mu tashi mu nema. Gashi dai ya faɗa ya su da rizqa liman yasha wa yaqdir, yana yaro ta arziki ga wanda yake so yana kuntatawa, amma sai ya ce a tashi a nema. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, aka ce idan kai da sallar juma'a to ku yado a bayan kasa ku nemo daga falalar Allah, ana ku je ku nemi arziki. Sannan wata ayar Allah yana cewa wal ladzi ja'ala lakum al ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, Allah shi ya hore muku kasa ku yawo ku tafiya ko ina a cikin sasanninta ku nemo arzikin Allah subhanahu wataala. Da haka ga sunan malamai sun girga mana su, suka ce sanadin farko tukunna na arziki shine tsoron Allah, mutum ya zama mai tsoron Allah, saboda Allah subhanahu wataala yana faɗa cikin alqur'ani mai girma, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, da mutanen alqarya sun yi imani wato sun ji tsoron Allah, da mutanen alqarya sun yi imani sun ji tsoron Allah, Allah ya ce da mun bude musu albarkatai daga sama daga ƙasa, amma walakin kadzabu fa akadnahum bima kanu yaksibu, Allah ya ce sai suka ƙaryata sai muka kama su da abinda suke ƙaryatawa. Sannan a wani wurin Allah subhanahu wataala yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan kuma wayarzuquhu min haythu la yahtasib, duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sama masa mafita, kuma Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani. Da aka ji tsoron Allah, duk rintsin da ka shiga zaka samu mafita, sannan kuma Allah zai azurta ka ta inda baka tsammani. An ce Imam Suyuti wannan ayata ya taba ganin aikinta muraran, ma'ana yana zaune a majalisar sa yana karatu, sai wata mata ta zo ta nemi taimakonsa, Allah gafarta mana, ina da marar lafiya ka taimaka mini, ka je ka masa addu'a. Shikenan ya dauka rashin lafiyar gaske ne, a sai ita ce take da rashin lafiyar zuciya. Shikenan sai ya fita ya bar almajiransa, sai ya tafi ya shiga gidan wannan mata. Yana shiga sai tana da barorinta, tana da ma'ana bayinta, yana shiga gida aka rufe gida, yana shiga daki sai aka rufe daki, yace ina mara lafiyar, tace babu mara lafiyar, wai lalata take soyayya da ita. Ta uzubillahi abinda ya karanta a wurin yace wa man yattaqillaha yaj'allahu makhraja, Allah ka ce duk wanda ya ji tsoronka zaka sama masa mafita. Da Allah hada haka Allah yana neman mafita, take Allah sai tada ya daga Imam Suyuti bai sace ganin sa ba sai cikin almajiran sa inda aka dauke shi da su. Ya taka ya ji amma bai taka ya dawo ba, kawai sai so ganin shi ya dawo yana zaune. Ana yake ga musu wallahi har gaba da gobe ruwa na maganin dabda, ni Allah ya sama mun mafita. Sannan wa yarzuqu min haythu la yahtasib, Allah ya zai azurta mutum ta inda baya tsammani. Wannan ne ra'ayin malamai mafi karfi, cewa idan sabo ya zo to kai iya kokari ka kauce masa, kada ka ce ai tunda sabo ne bari ka yi, saboda kar a ma sharri, kila sharrin da zai biyo baya zai fi haka, wallahi ka nisanta. Mun sha ba da labarin Abubakar al-Miskin, ko ba na Najeriya ba, asalin Abubakar al-Miskin din wanda aka yi wa na Najeriya tukura da shi, wani ne daga cikin magabata, ya kasance yana yawo yana saida goro a cikin kasashen Larabawa nan aka yi shi. Sai ya zo wucewa kusa da wani gida, sai wata mata irin wannan dai abin, sai ta ce masa bawan Allah ka zo ka taimaka mini mu kama marar lafiya mu fitar da shi a kai shi wurin jinya. Kenan ya dauka taimako ne da gaske, yana shiga gida sai ta rufe gida, ta ce to ita lalata take so da ita, amma lalata take so da ita, ya mata magiyar duniyar nan ta yi hakuri ta ki. Sai ce to yana neman alfarma daya, ta ce menene alfarma, ya ce yana dan jin fitsari, bari ya dan shiga ban daki ya fitsari. Ta ce bismillah, yana shiga ai bai tsaya ya fi tsarin ba sai addu'a Allah ya koro ha da kashi ba shi kenan sai kashin da ya kashin sai bai kashin a shadda ba sai a ƙasa sai ya ɗibi wannan kashin sai mulke jikinsa kawai ya mulke ko ina da ko ina ya labarin guda sai an yi gayya kaga ba sai an yi gayya ba ko ba sai an yi gayyan guda ba haba yana fitowa taka kudaje suna bin sa ga kashi ko ina a jikinsa ya sai ce toya ta ce a ina sai ta bude masa kofar gida ta ce kai waje yana yin waje da ya koma gida da yi wanka Allah sai ya masa wannan karamar sai ya zama jikinsa yana ƙanshin turaren almiski ba tare da ya sa turare ba da ya yi kusa da kai maimakon wancan warin da ya ɗebo na kashin da ya zuba a jikinsa sai jikin ya koma yana ƙanshi kaga nisantar sabo kenan da aka mu irga wayannan abubuwa a guguje da aka tsoron Allah yana jawo mutum arziki a taqwa sannan na biyu istighfari ana mu yawaita istighfari istighfari yana jawo mutum arziki tuba tuba na gaskiya yana jawo mutum arziki da yawaita istighfari Allah ne ya gaya mana fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku yi ga nemi gafaran ubangijinku ya kasance mai yawan karban gafara ne idan kuka nemi gafaran sa me za ku samu yursilis samaa alaikum midrara zai sauko muku da ruwan sama sannan wayyidkum bi amwalin Allah zai kara muku da dukiya kudi in kana son ka samu kudi ka dora kanka kullun ba za ka yi istighfari kasa da dubu daya ba to wallahi kudi kan sai dai ka ba wani amma ba za ka ce wai yau kai kam duniyan nan ta ma daurin tantom ka tashi ba yadda za ka yi ba kalizinci su gifari ka gani sannan wayyidkum bi amwalin wa banina wanda yake fama da rashin yaya in yi lizinci su gifari Allah zai bashi wa yatsallakum jannatin wa yatsallakum anhara Allah zai sanya muku gonakai kuma zai sanya muku koramu ma'ana za a samu ruwan sha ruwan wanka ruwan noma ruwan duk bukatar da dan adam yake da bukata sannan abu na uku da yake jawo mutum arziki da yalwatan arziki shine godiya akan ni'imomin Allah Allah ya ce wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah ya ce wallahi in kun gode mini zan kara muku shi yasa ka zama mai godiyar Allah a duk abin da ka samu kar ka rike rena abin da kake samu ka gode wa Allah sai Allah ya ninka bashi hanya ta gaba to wannan kulki ne ga samari aure aure suna da tana daga cikin hanyoyin arziki in kana so kai arziki kai aure eh haka Allah ya ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum ku aurar da gwagwarin maza da mata a cikin ku da mutanen kirki a cikin bayinku maza wa imaikum da mutanen kirki a cikin bayinku mata bayinku mata mazan su da matan su ku yi musu aure in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi Allah ya ce idan sai kasance talakawa fakirai to Allah zai azurta su daga falalarsa da aka an yi tifaki cewa lalle aure yakan jawo mutum arziki sannan hanya ta gaba silatul rahim sada zumunci kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa hadisin Anas dan Malik yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sarrahu an yusada alaihi rizqahu wanda yake so a yalwata masa arzikinsa wa insha Allah wa yunsalahu fi athrihi a jinkirta masa rayuwarsa falisir rahimahu ya rika sada zumuncinsa koda ku ta waya ne sannan hanya ta gaba ta samu arziki shine al-infaqu fi sabilillah ka rika ciyar da dukiyarka domin Allah subhanahu wataala saboda Allah ya ce saboda Allah yana cewa kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la akwai irin wannan ayar a cikin suratul fatir Allah yana cewa lallai ka gaya musu ubangiji na shine yake yalwata arziki ga wanda yake so kuma yake kuntata shi ga wanda yake so amma kamar tambayar Allah aka yi yaya za a yi mutum ya samu arziki ya zama bai rika samun kuncin arziki ba sai Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar na daga dukiyarku Allah ya ce to zan musanya muku shi ma'ana za a rubanya muku za a kawo muku wani a madadin abin da kuka ciyar dai sannan hanya ta gaba malamai suka ce az-zakatu ba da zakat wanda yake da dukiya yana so dukiyar ta karu to ya rika bada zakka saboda cikin ma'aronin zakka in an ce azzaka mana azzaka wato akwai tsarkaka akwai kuma karuwa annumu mana abu ya karu da haka wanda yake so zuciyarsa ta karu to ya rika cire haƙin Allah subhanahu wataala sannan akwai addu'a addu'a tana daga cikin hanyoyin da wato ake samun arziki da su sannan akwai sammaku mana sammaku wurin fita neman arziki din shi ma ɗaya ne daga cikin hanyoyi da suke jawo mutum arziki to wannan hanyoyi idan mutum ya kiyaye su to in Allah ya yarda zai samu arziki amma akwai abin da yana hana arziki mu kiyaye shi sosai mu ainihin musamman wannan na ƙarshe da muka yi magana sammako din nan mana lalle Imam Suyuti ya kawo hadisin as-subhatu tamna'u rizqa mana lazimtan baccin bayan sallar asubahi kafin rana ta fito yana jawo mutum arziki ba ana kai bacci sassafe ba amma ka bari rana ta fito ka tabbatar cewa rana ta fito ma'ana ta an fita dare an riga da an shiga yini saboda Allah ya bada dama wa min ayati manamukum billayli wan nahari yana daga cikin ayan Allah Allah ya baku dama ku yi baccin ku da daddare in ba za ku yi bacci da daddare ba ku yi baccin ku da rana in bacci da rana da yin bacci da dare duka ɗaya ne a wurin Allah subhanahu wataala amma lalle an yi ittifaqi cewa lalle bacci a bayan sallar asubahi yakan jawo wa mutum talauci to lalle mu nisance shi mu kiyaye wannan abubuwa kuma da aka ambata wanda suke jaman arziki innahu bi kulli shay'in alim lalle Allah subhanahu wataala masani ne ga dukkan komai ba abin da bai sani ba kuma wato kai mai arziki karka ce ai wayonka ne ya baka arziki mana ba Allah ba Allah shi ya sani mana ba wayonka bane ya baka arziki sannan wanda kuma yake cikin talauci kada ya ce kai mu kan ma Allah ya manta da mu ha Allah bai manta da kai ba Allah ya san da kai ala ya law man khalaq wa huwa al-latiful khabir Allah ya san duk abin da ya halitta na halittarsa shine kuma ainihin mai tausasawa wannan masani mai bada labarin abu ma'ana cikin sa da wajensa na shar'a lakum min ad-din
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء
subhanahu wataala kamar da muka faɗa wannan sura tana tafiya ne kan abubuwa guda uku ana tauhidi akida kenan sai ta dawo kan abin da ya shafi labarin annabawa ta dawo kuma labarin tashin alkiyama to yanzu an gama magana akan akida abin da ya shafi Allah subhanahu wataala an rufe da maganar arziki saboda dan adam yana son arziki sannan za a fara maganar annabawa a ja hankalin mutanen makka cewa fa annabi sallallahu alaihi wasallam din nan ba wai wani sabon addini ya zo da shi ba addinin da ba a taɓa yi ba a'a wannan addinin nasa ai dukkan annabawan Allah da aka yi sun zo da addini kuma irin addinin su ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce shara'a lakum min addini Allah ya sharanta muku a cikin wannan addini ai bayyana wa awdaha lakum min addini ya ufayyace ya bayyana muku a cikin wannan addini ya ku musulmai wato ma wasabihi nuha irin abun nan da ya aiko annabi nuhu da shi ana irin abun nan da aka aiko annabi nuhu da shi shine irin abun da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wallazi awhayna ilayka da abun da muka yi wahayi gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama wama wasaina bihi ibrahima da abinda muka yi wa annabi ibrahimu wasiya da shi wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa menene muka yi musu wasiya da shi annabi no annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama nan kaga girgo urul azmi na rasul gaba da yake nan ko wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wannan annabawan biyar ne aka sharara kuma ne jini ma wasabihi nuhan daya wallazi auhayna ilayka biyu wa ma wasaina bi ibrahima uku wa musa hudu wa isa biyar wannan sune ulul azmi na rusuli Allah ya ambace su domin su wakilci sauran annabawa gaba da ana da an ambace su to suna wakiltar dukkan annabawa ne duka addinin su iri daya ne menene wasiyar da aka yi a cikin kuma addinin an aqimuddin wala tafarraqu fi ku tsaya wannan addini wato abin da ya shafi tauhidi da usulul shara'i ibada tushen shari'a kenan sannan da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala da abin da ya shafi haddi da abin da ya shafi ma'ana wato haddi da sauransu ku tsaya da wannan wala tafarraqu fi kada ku samu rarraba a cikin wannan addini na musulunci anan malamai suke cewa wayannan sunaye na annabawa zamu ga Allah ya bambanta su da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ya nuna mana girman su ana bambanci iri biyu bambanci na farko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana saka ya sunan sa ma'ana kaga nan an saka ya sunan sa aka ce auhayna ilayka shikenan kadin shine yake nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda can cikin suratul azab ma aka ce wa minka da kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allah baya kiran sunan kai tsaye saboda girmamawa kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama malaman larabci suka ce shine kadai sunan da bai da harafin illa a cikin sa amma duk sauran annabawan da Allah ya ambata mana sai ka ji harafin illa a cikin sunansu ma'ana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Muhammadu ko Ahmadu a ba harafin illa a ciki amma ka ga Nuhu akwai wau da wariya illa ce sannan Ibrahim Rahim harufin illa ma harbi ne ga alif ga yawo sannan Musa ga wawu harafin illa ne Isa ga yaun harafin illa ne kuma malaman larabci sun yi kokari wurin fassara wa'innan sunaye kamar yadda wasu malamai suke faɗa an ce Nuhu in an ce Nuhu ana nufin wato hajibu ma'ana mutum ne tsatsai yadda wasu laraba suka fassara Nuhu kenan wasu kuma suka ce a Nuhu ana nufin mutum mai yawan kuka wato shi saboda yawan kukansa ne aka kira shi da Nuhu amma asalin sunansa Abdul Ghaffar ana bawa mai yawan neman gafaran Allah ubangijinsa sannan shi kuma Ibrahim annabi Ibrahim nan ma malaman larabci sun yi kokarin fassara Ibrahim din duk da shi Ibrahim ba larabci bane amma sun yi kokarin ganin cewa wani ma'ana ne zai yi daidai da shi a larabci suka ce ma'anar Ibrahim ana nufin Abur Rahim Abun Rahim ma'ana ba uba mai tausayi shi yasa zamu ga annabawan Allah annabi Ibrahimu yana cikin annabawa masu tausayi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ko eh zamu ji zamu yi magana in muka je gaba wanda yake biyo bayan sa annabi Musa shi Musa kalmar Musa a larabci tana da fassara guda biyu ma'ana ana fassara ta da munkir ma'ana wanda yake wato kubutar da mutane ko kuma mukhlis ma'ana wanda yake abin sa tsakani da Allah in an kira mutum da Musa kenan sannan in kuma aka juya wani fassaran suna fassara Musa da aska duk da shi ma ba larabci bane sunansa ana nufin a irin yaran su bawan Allah mu shine bawa sa shi kuma shine sunan Allah da aka sai a ce Musa ma'ana bawan Allah sannan Isa annabi Isa shi ba kalmar ba larabci bace amma dai Isa ana nufin ar-rabbu yukhallis ma'ana ubangiji mai tsarkakewa haka suka ainihin fassara shi, shi yasa ma wasu suka dauke cewa abun bauta ne. Subhanallah. Wannan sura ulul azmi na rusuli, shugaban su shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma kamar da muka yi magana annabi Ibrahim, annabi sallallahu alaihi wasallama lalle ya bada labari ya ce yana da sahabbai wato guda biyu, ranar da aka je yakin Badar, da aka dawo daga yakin Badar aka kamo kafurai manya-manya guda 70, an kashe guda 70. Annabi ya kira sayidina Abubakar da sayidina Umar zai shawara da su cewa yaya kamata mu yi da wannan 70 da muka kamo. Sayidina Abubakar ya ce ya Rasulullah, ai daman asali maniyar mu ba yaki bane, fitan da muka yi ba mu je yaki ba, a'a mun fita ne domin mu je mu tare ayarin wato ayarin Abu Sufyan wanda yake dauke da dukiyoyin Makka, don mu samu compensation na dukiyoyin sahabbai da aka bari a Makka. To tunda daman dukiya muka fita nema, abin ya rigi sai ya koma yaki, to kawai mu dora musu farsa, duk wanda yake da kudi ya biya kansa, ba na ya banci kansa. Wanda bai da kudi in ya yi rubutu da karatu ya koya wa 'ya'yan Madina mutum goma rubutu da karatu. Annabi ya ce na ji daga gare ka, kai fa sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya ce ina ai mun ya ni riga wani kudi kuma wannan mutanen yadda suka ba mu wahala, mu zo ko muna neman wani abu na kudi a wurin su, ai ni na dauka ya Rasulullah, zaka ce mini in je in kashe wannan yayana, ba na kowane dan Madina dan Makka ka hada shi da dan uwansa dan Makka ya kashe shi, ka ce Aliyu ya kashe Akilu, waye ya kashe waye, kowa ka hada shi da dan gidansu ya kashe shi kawai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kun zama irin yan uwana annabawa guda biyu, mana Annabi sai ya kira wannan ulul azmi guda hudu kenan, yace dukan ku biyu, kai sayyidina Abubakar ka dauki layin yan uwana annabawa guda biyu, mana Annabi Ibrahim da Annabi Isa. Annabi Ibrahim da Annabi Isa annabawan Allah ne masu sauki, mana ba su da zafi. Annabi Isa ya gaya wa Allah, Allah in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah idan ka gafarta musu ba bayinka ne, idan ka in tu'adhibhum fa innahum, in ka azabta su ba bayinka ne, in ka gafarta musu kuma Allah kai ne mabuwai mai hikima. Kaga dai yana bukatar a yi mai a gafarta musu. Annabi Ibrahim shi ma haka ya faɗa, ya ce wa man tabi'ani fa innahu minni amma man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, duk wanda ya bi ni yana tare da ni na wani a zuri'ata, amma duk wanda ya saba mini kuma Allah kai bai gafara ne mai jin kai, sai ka gafarta masa. Ya ce amma kai Annabi, kai sayyidina Umar, kai kuma kai kama da wayannan ulul azmi min ar-rusul guda biyu, Annabi Nuhu da Annabi Musa, su suna da zafi. Annabi Nuhu da aka kure, me yace rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara, Allah kar ka bar gidan kowa na kafiri a bayan kasa. Annabi Musa ba da Fir'auna kai shi bango, me yace rabbana dibis ala amwalihim washtut ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al-azab al-alim. Allah ka shafi dukiyarsa, ka kuntata masa, ka takura masa, kada ya imani sai ya ga azaba. Sai to kaga kai sayyidina Umar ka dauki wancan layin, kai kuma sayyidina Abubakar ka dauki layin wayannan annabawa, kaga kenan ba wanda fatawarsa take kan kuskure kenan. Annabi ya ce to amma zan dauki ra'ayin sayyidina Abubakar, tunda shi na fara tambaya, za mu karbi fansa a wurin shi. Allah ya ce ana qimul dini wala tafarraqu fihi, to ainihin sai da wannan addini kada ku samu rarraba a cikinsa. Mana Maulana Musa bin Faida Ibrahim ya ce da Allah yake cewa wato kana samu wato rarraba a cikin usul na addini, mana a cikin tushe na addini, cikakken musuluncin nan guda biyar, mana tauhidi, sallah, azumi, zakka, haji, a wayannan duka kada a samu sabani a cikin ku, amma dan samun sabani a cikin furu'u, wasu bangarori na addinin a wannan kan babu matsala a ciki don an samu sabani a abinda ba ya zama shine tushen addinin ba. Yace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ikhtilafu ummati rahma, sabanin al'ummata ma'ana rahama ne. A wani wuri kuma masu iya magana suna cewa wai man qallada aliman laqiya Allah saliman, duk wanda ya koyi da malami to zai gamu da Allah lafiya ne. Da haka ai zama in dai an samu aqida mai kyau, an tsayar da tauhidi, to sauran furu'u idan aka samu matsala a kansu to wannan ba damuwa bace. Lallai daman ita wannan rarraba duka ya shafi wayannan annabawa, wayannan annabawa duka an samu rarraba a cikin al'ummatansu. To amma kuma mu ma za a samu a cikin namu, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yake cewa iftaraqatil yahudu, yahudawa wato sun rarrabu, ala ihda wa sab'ina firqa, sai da suka kai kashi 71. Yahudawa mutanen waye? Mutanen annabi Musa su ne yahudawa, sun kasu kashi 71. Sannan annabi ya ce wata farraqatin nasara, su kuma kiristoci mabiya waye? Annabi Isa, su kuma suka rabu, ala tsaini wa sakina firqa, annabi ya ce suka rabu kashi 72. Yace wa taftariqu ummati ala 73 firqa, yace ni kuma al'ummata za ta rarrabu zuwa kashi 73. Annabi yace kullu hafin nari illa wahida, kashi 72 na karkasuwan al'ummata duka suna wuta. Annabi yace kashi ɗaya ne suke aljanna, su ne ma ana alayhi wa ashabi, abinda nake kai, wanda suka bi abinda nake kai, da kuma abinda sahabbaina suka rayu a kansa. To malamai suke cewa da wannan ake samu magiya da ribun sufaye, suke cewa wai ai wannan rarrabuwan da ribu ne, a'a ba da ribu bane, su da ribu yadda Shehu Abdullahi Gondo ya kawo 313 adadin manzanni da Allah subhanahu wataala ya aiko. Daga ba maganar da ribu ake yi ba, ana maganar addinai ne, kuma an sassame su a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda aka ainihin zamu ga Imam Shahrustani ya kawo wato a cikin littafinsa Al-Milal wa Nihal, ya kawo kungiyoyi da dama, irin su Murji'a, irin su Qadariyya, irin su Mu'tazila. To irin waɗannan kungiyoyin su ne ake nufi, ba wai ɗariƙun sufaye wanda suke gina mutane akan bin Allah da bin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan har yanzu an ja hankalin mu kada mu rarraba, saboda shi rarrabuwa wato rauni ne. Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu fatadhhaba rihukum, kada ku yi jayayya sai ku tarwatse sai ƙarfin ku ya ragu. Don haka in kuna buƙatan ku zama masu ƙarfi to dole sai kun haɗa kai. Shi yasa zamu ga wannan addini namu yayi ta nuna mana abubuwa na haɗin kai. Zamu ga dai ibada, duk ibadunmu da muke yi ibadu ne da suke koya mana mu haɗa kai, ma'ana kar a samu rarraba a tsakaninmu. Ibada idan muka ɗauki sallah wacce ake yi kullum, mun sani ita sallah ɗayan biyu ne, ko kai a jami'i ko kai kadai. To wanne filada? Annabi ya ce wacce aka zo aka yi a jami'i, ma'ana kun taro an samu haɗin kai kenan, baka rabu ka koma gefe ba. Sannan za mu ga wato zakka da ba a raba ta da sallah. Zakka an tsara zakka ne don a samu haɗin kai tsakanin mai akwai da wanda ba yi da shi. Aka ce to an ɗora wa mai akwai duk shekara ya riga ɗaukan abin da yake da shi yana ba wanda ba yi da shi. To kaga sai a cire kiyayya da gaba da take tsakanin wanda yake da shi da wanda ba yi da shi, kuma in ya ɗauka ya bayar na ba ba shi ya ba shi ba ya ba shi ne kyauta. Sannan idan ka dawo kan azumi, shi ma hikimarsa don mu samu haɗin kai ne, ma'ana akwai wanda in dai yunwa za ta sa, in dai talauci ke sawa a ji yunwa, to ba ya cikin talaucin da zai ji yunwa. Amma azumin nan fa yaya? yayi sai kauce wa yunwa a yayi sai kauce wa kishirwa a to yatina akwai wasu fa ba azumin suke yi ba amma ba sa samu su ci sau uku a rana musamman mu nan Najeriya kowa ya sani sheda ba sa samu su ci sau uku a rana dan haka in wannan zai sa shi ya zama ya ji tausayi sannan kuma azumin ana yin sa uniformly ne da mai kuɗi da talaka da kowa wato don kar a samu rarraba ku haɗa kai sannan idan ka je rukuni na biyar shine aikin haji wannan ibada ta aikin haji kaga ibada ce da ake yin ta a tare za a tara musulmin duniya gaba daya su sa kaya iri daya su je su yi ibada iri daya agu daya kalma daya jagora daya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan yana nuna wato haɗin kai sannan kuma aka yi ta mana taruruka da zasu ƙara mana haɗin kai bayan kamar salawati sai aka ce ranar juma'a a rufe sauran masallacin kamar salawatin duka a je a haɗu a masallacin juma'a na anguwan nan da na anguwan can kamar salawatin can da wancan kamar salawatin za a je su haɗu a masallacin juma'a sai su ga juna don su ƙara samun danƙon zumunci sannan sai aka ce to in shekara ta yi wayannan masallatan juma'a a rurrufe yanzu kamar kwana goma sha kaɗan goma sati biyu nan gaba kenan za mu yi sallar idin azumi sai a ce to a rurrufe masallatai duka a du'a musalla filin idi a je a yi sallah masallatan juma'a duk su ma su je su taru ba don komai ba sai don a me a nuna abin ɗaya ne ma na a samu haɗin kai kar a rarraba sannan a wannan kenan ana nuna mana mu haɗa kai saboda idan aka haɗa kai za a samu nasara shedan da yake yakar mu wato yana tsoron taro annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan mutun yana abu shi kadai to shedan yafi zuwa ya dame shi ya rikita masa al'amari fi da in sun kai biyu to da kun kai biyu shedan ya fara jin tsoron ku in kun kai uku tsoron ya karu in kun kai hudu tsoron ya karu shi yasa malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yace jami'i ana fara shi ne daga mutum biyu ma'ana ka ba sai kun cika masallaci za ku yi jami'i ba a'a in lokacin sallah yayi baka samu wanda za ku yi sallah ba to ku haɗu ku biyu akan kai kadai to ku haɗu ku biyu wannan ku biyun za ku zama barazana ga shedan fiye da idan kai kadai ne kake tsaye lalle mu haɗa kai ƴan uwa musamman kuma irin wannan hali da muke ciki Allah subhanahu wataala abu na karshe da zan faɗa lokaci ya riga da ya ci mana akan abin da ya shafi haɗin kai muna cikin wannan aya dai ba mu ƙarisa ta ba kuma lokaci ya ce mana za mu tsaya sai gobe Allah ya yarda za mu ƙarisa ta abin da zan faɗa na ƙarshe akan abin da ya shafi haɗin kai wato duk abin da aka sa a gaba in an haɗa kai buƙata za ta biya amma idan aka samu rarraba buƙata ba za ta biya ba Allah ya ba mu misalin haka a cikin lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin a yakin Uhudu lokacin da sahabbai kansu yake haɗe sun yi nasara ko ba su yi nasara ba sun yi nasara annabi da ya ce ku mutum 50 din nan ku zauna kan dutsen nan ko kun ga an kashe mu mun rididdige tsuntsaye sun zo suna bin naman jikinmu kada ku sauka akan wannan dutsen sai umurni ya zo idan kun ga mun yi nasara mun kama na kamawa na gudu mai gudu mai gudu ya gudu ko na masu gudu su gudu masu gudu sun gudu mun koma Madina kada ku sauka kan wannan dutsen sai na ba ku izini me ya faru sai aka samu sabani aka samu tafrik aka samu sabani shikenan suka sauko ana saukowa kura iya kitabe shine Allah yake gaya mana walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi idhni hatta idha fashiltum وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم sannan wannan kenan Allah ya hada kanmu Allah ya dagobe akan wannan aya zamu irga yan uwa abubuwa da suke jawo hadin kai da abubuwan da kuma suke ainihin rusa hadin kai a tsakanin al'umma mu hada kai mu gudu tare mu tsira tare hadisi na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato almu'minu bil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wato su mu'minai yadda suke ga junan su mu'minai kamar katanga ne ma'ana sashi yana karfafa sashi sashi yana karfafa sashi dan haka mu yadda da haka din mu rika zama sashin mu yana karfafa sashi kada mu yadda mu ainihin zauka wato yadda da sabani yayi karfi a tsakanin mu ma'ana har ya kai ga mun rasa hadin kai gashi dai Allah ya gaya mana wasiyar da aka yi wa annabi mutanen annabi Nuhu da wasiyar da aka yi wa annabi mutanen annabi Ibrahim da wasiyar da aka yi wa mutanen annabi Musa da wasiyar da aka yi wa mutanen annabi Isa da wasiyar da aka yi mana mu ma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an aqimuddin wala tatafarraqu sai da wannan addini kada ku sassaba a cikin sa ana kar a samu rarraba kada a samu wato wancan yayi can ba ruwansa da dan uwansa wancan yayi can ba ruwansa da ɗan uwansa zamu yi bayani billahi insha Allah wanda musamman irin rarrabuwan kai da ake ta da'awar yin sa a yanzu wanda mafiyanci bai da tushe ba balle makama Allah subhanahu wataala ya dace da mu Allah ya mana albarka lalle azumi yayi nisa yan uwa azumi yayi nisa mu ƙara dagewa da ibada sannan mu kama shiri kuma na tinkaran goman ƙarshe insha Allah ta'ala wanda ainihin a cikin wannan goma akwai dare Lailatul Qadr na fara yi mutane flashin zan fara daga yau Lahadi ko cewa mu kula musamman wato ita dare Lailatul Qadr sau daya take zuwa a shekara wannan dare Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana samun ta a goman ƙarshe a kwanaki na mara mun san mara ko 21 23 25 27 29 wayannan darari biyar din ne to ni baya ankara ana iya samun ta tun 21 to ko musamman banan ba wuya kar ba za ta wuce ma 21 ba saboda iyayen musufai suna cewa in an samu irin wannan dare na mara kuma ya fado daren juma'a to shine wanda kuma na tunanin ba wuya ranar alhamis shine zai zama ran 20 ga watan ramadana kuma zai zama daren sa daren juma'an shine daren 21 to lalle kada mu yi wasa da wannan Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya mana albarka Allah ya yi mana damuwa da tsoro da bakin cikin duniya da lafiya Allah ya ba kasar mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu damuna mai albarka matasan mu Allah ya shirye mana da su ya datar mana da su ya dora su akan abin da yake so ya yarda da shi Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan su abinda muka yi kuskure saboda karancin ilimi da shirin Allah ka gafarta mana Allah ka ce kana yalwata arziki kana kuntata wato Allah ka yalwata mana Allah kar ka kuntata mana Allah ka kiyaye mu da sharri duniya da lakira Allah ka sada mu da alkhairi duniya da lakira magabatan mu wanda suka sa wannan alkhairi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ka sa su huta marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu Allah ka tashi ka faɗin su kowa da bukatar su ta alkhairi Allah ka biya mana wanda suke cikin kunci Allah yaye musu wannan zabi da ake ciki Allah ka mana saukin sa albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق داس لله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومن دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم